This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niya muryar arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma a lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma din dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Salihu Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da hantsi. Za ku ji ƙarshen fashin baki kan zagayowar ranar kafa kungiyar tarayyar Afirka. To za kuma da yake yau ranar Litini ce, Salihu Garba na tafa da shirin sana da rashin tayi. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama mai sa ido kan lamuran Syria da ke da cibiya a Birtaniya ta ce kungiyar ISIS ta kashe mutane 217 da suka hada da yara a gabashin yankin Home tun lokacin da ta mamaye a garin Palmyra. Kungiyar ta faɗa jiya Lahadi cewa waɗanda aka kashe sun haɗa da ma'aikatan jinya, mata, yara da sojojin gwamnatin Syria. Kawo yanzu dai kungiyar ta cafke fiye da mutane 600 a matsayin fursunoni. Daraktan kungiyar da ke kare haƙƙin bil'adama Rami Abdulrahman ya gaya wa kamfanin labaran Faransa cewa wasu mutanen da aka kashe an sare musu kai ne, wasu kuma an soke su da wuka. Kungiyar ISIS dai ta zargi waɗanda ta kashe ko kuma ta jefa cikin kurkuku da cewa su ƴan leƙen asirin ƙasar Siriya ne.
Jiya Lahadi, jami'an Amurka suka ɗora wa dakarun Iraki laifin asarar da ƙasar ta yi a fafatawar da kungiyar, wato a fafatawar su da kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS, suna zargin cewa dakarun Iraki sun nuna ragwanci da sakaci a yakin. Zargin na jami'an Amurka ya biyo bayan wani rahoton da ke nuna cewa kungiyar ISIS ta halaka ɗaruruwan Siriyawa. Kafofin labaran Siriya sun faɗa cewa mayakan ISIS sun kashe akalla mutane 400 a makon jiya tun daga lokacin da suka cafke birnin Palmyra, wanda kuma aka sani da suna Tadmur. A ƙasar Iraki, inda ISIS ta kama madafun ikon garin Al-Walid, garin da ke kan iyaka da ƙasar Siriya, sojojin Iraki da wasu mayaka suna ƙoƙarin tunkarar mayakan ISIS a yankin Anbar. To sai dai a wata hira da ya yi da kafar CNN, sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya yi tirda yadda gwamnatin Iraki ta fuskanci kungiyar ISIS. Ya gaya wa CNN cewa cafke ramadi da kungiyar ta yi ya nuna cewa dakarun Iraki ba su da niyyar yakar kungiyar. Ya ce ƴan kungiyar ISIS ba su fi su yawa ba. Zahirin gaskiya ma sun fi su yawa da kuma kayan yaƙi. Lamarin ya nuna mini da wasu mu ma cewa cafke ramadi da aka yi a makon jiya ya nuna ƙarar cewa sojojin Iraki ba su da niyyar yakar ISIS ko kuma su kare kansu, inji shi kata.
To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Jiya 'yan Habasha suka yi zaɓe, kuma ana kyauta da zaton za su sake ba jam'iyyar mai ci yanzu, wato Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front ko EPRDF a takaice, wani wa'adin mulki na shekaru 5. Babu rahoton tazuma ko tashin hankali a zaben, kuma masu sa ido daga kungiyar tarayyar Afirka sun ce an gudanar da zaben cikin lumana. To amma jam'iyyun hamaya suna zargin cewa ba a yi zaben cikin walwala da lumana ba, saboda mahukutan Habasha sukan daƙile duk wani yunkurin bayyana ra'ayoyi da bai musu daɗi ba ta yi wa mutane barazana tare da kamu. Jam'iyyar EPRDF ta musanta zarge-zargen tana cewa ‘yan Habasha suna goyon bayan ayyukan da take yi ne musamman na haɓaka tattalin arziki. Mutane kusan miliyan 37 aka yi wa rajista su yi zaɓe. Ana kyautata zaton za a fara samun sakamakon zaɓen cikin kwanaki 2 ko 5. To sai dai sai ranar 22 ga watan Yuni za a bayyana sakamakon a hukumance.
Shugaban ƙasar Poland Bronislaw Komorowski ya fuskanci ƙalubale mai tsanani daga ɗan adawa Andrzej Duda mai ra'ayin riƙau a zaɓen ƙasar. Jiya Lahadi, shugaban ya amince ya sha kaye amincewar tasa ta biyo bayan alƙaluman da suka nuna cewa ɗan adawar ya sami kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa, yayin da shugaban ya tashi da kashi 47 cikin 100. Mr. Komorowski, wanda an kyautata zaton zai sake samun wa'adin shekara 5, ya yi magana jiya Lahadi a birnin Wosu, yana mai cewa, Ina yi wa wanda ya ƙalubalance ni fatan yin nasara a shugabancin ƙasar. Mr. Komorowski, ɗan shekaru 62 da haihuwa, ya ƙaddamar da kamfe ɗin neman wa'adi na 2 a kan abubuwan da suka haɗa da zaman tankiya tsakanin Rasha da Ukraine. Labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a shirinmu da ya gabata, yau take zagayowar ranar da aka kafa ƙungiyar haɗin kan Afirka. Kuma mun fara hira da Malam Muhammad Awal na ƙungiyar wayar ma matasa kai game da demokaradiyya. Yanzu Malam Awal zai dora ne daga maganar rashin haɗin kan ƙasashen Afirka.
To, amma abin da za mu lura da shi a nan, ba ma san junanmu ne mafi yawanci a Afirka, sai idan matsala ta shafi mutum ne yake ƙoƙarin shigowa wurin yadda za a gyara ta. Yanzu kamar abin da ya faru a Libya, lokacin kafin rikicin ya zo ya kai ga yaƙe-yaƙe, ya kamata a ce an yi ƙoƙari an murƙushe wannan matsalan. Yanzu ka ga abin da ya faru a ƙasar Misira, wanda kiri-kiri aka zo aka murɗe shugabanci daga hannun Mohamed Mursi, aka kwace mulki a hannun shi, kuma aka koma da shi gidan kurkuku wanda mutanen ƙasa ne suka zaɓe shi, wanda kuma ba su taɓuka wani abu ba shi. Akwai matsaloli da yawa yanzu haka Afirka wanda ya kamata a ce sun diba sun gyara, wanda kafin abin ya zo ya lalace.
To yanzu
Boko Haram lokacin da ta fara ba ta yi tasiri ba, a lokaci ɗaya za a iya kama su iri-iri, amma sai aka kale sai da suka yi ƙarfi har suka zo suka buwayi ƙasashen nan wanda suke fama da su guda 4. So abin da ya kamata su dinga lura da shi idan matsala ta taso a Afirka, ya kasance kafin ta yi nisa sun dakile ta, ba wai sai lokacin da ta gagari kundila ba.
To yanzu kana ganin akwai wata rawa da wannan kungiya take takawa wajen yakar cin hanci da rashawa a nahiyar ta Afirka?
Gaskiya ba wata rawa da wannan kungiyar ta iya takawa a yanzu haka, dai ba mu sani ba ko nan gaba idan ta gyara, saboda a yanzu a Afirka babu ƙasa ɗaiɗai ne wanda cin hanci da rashawa bai musu katutu ba. Babban matsalar Afirka kenan wannan cin hanci da rashawan, shi ne mai da Afirka baya, ya mai da Afirka shugaba ya zauna ya kememe a kan mulki bai san sauka, inda ba cin hanci da rashawa shi ma ba zai nace a mulkin ba.
To, ganin yadda wasu shugabannin Afirka ke cin lambar yabo da Mo Ibrahim ya kafa, baka ganin kenan duk da ana samun bara gurbi akwai nagari cikin shugabannin Afirka din har suke cin wannan lambar yabo?
Dama ai ba zai yi a zama ɗaya ba, dole in an yi magana ana maganan wasu daga ciki mafi yawancin ai su ne, amma yanzu shekara nawa da a samu wannan lambar yabo, an ɗan kwana 2 gaban da a samu wannan lambar yabo.
To, kana ganin ta ɓangaren tattalin arziki wace rawa wannan ƙungiya ta taka?
To, idan ka lura da yanayin zamani da muke ciki na technology da irin yadda ake samun ci gaba ƙere-ƙere da sauransu a duniya baki ɗaya, idan ka dawo Afirka ka lura za ka ga gaskiya babu wani katabus na wani tattalin arziki da ƙungiyar Afirka Union ta kawo, saboda abin nufi a nan shi ne Afirka ana noma, ana kiwo da sauransu, amma hanyoyin da ya kamata a ce ana fita waɗannan kayayyakin na zamani ba a bin hanyoyin ne a zamanance da kudaden za su zama amfani ga Afirka gabaki da sai kasance ƴan Afirka ko da yaushe su ne ƴan koma baya wurin tattalin arziki, wurin ci gaban zamani na kere-kere da sauransu.
To kana ganin rashin sukunin yin hakan ne koko dai babu kwakwalwa ne?
To babban abin shine rashin haɗin kai. Inda a ce sun haɗa kansu sai a kawo kuduri wanda zai amfani ƴan Afirka, amma ba su da ƙarfi da za su taka rawan gani nan wurin aiwatar da wannan kudurin. Ba su da haɗin kai, ba za su iya magana da murya ɗaya ba.
To daga cikin abubuwan da wannan kungiya ta yi, wanne ne ya fi burge ka, sannan kuma wanne ne ya fi baka takaici?
Abin da ya fi burge ni a wannan kungiyar dai tana kokarin tashi tunda tana yunkuri na wurin idan abu ya faru a ƙasa, ko kuma ƴan Afirkan nan kwanan nan wanda suke bakin haure sun tashi sun yi magana a kai, suna so su haɗa kai don ba su ji daɗin irin yadda suke tururuwa ba, da sauransu sukan nuna kishin Afirkan a baki. Wannan yana burge ni ba kaɗan ba, amma dai duk da haka dai ya kamata a ce wannan kishin ana aiwatar da shi. Babban abu kuma wanda ni bana jin daɗi a kan shi na rashin haɗin kansu, wanda ba za su iya yin magana da murya ɗaya wanda kowace ƙasa ta Afirka za ta yi aiki da wannan abun ba, da kuma tabbatar da zaman lafiya, da kuma tabbatar da kowane shugaba yana bin kundin tsarin mulkin shi na ƙasar shi, ba ranar tsaka ba kawai ya zo ya ce zai ma kundin tsarin mulki karan tsaye.
Malam Muhammad Awal kenan na ƙungiyar Wayar Ma Matasa kai game da demokaradiyya ke tsokaci albarkacin zagayowar ranar Afirka. To kafin mu ci gaba sai a ɗan saurari wannan.
Ya Allah ya Allah, haɗa kanmu Afirka mu so juna. Tarihi ba zai manta ba, da irin linkan mai tausai ba, mai alheri da nagarta ba, bai san sha'anin bambanci ba, kan ba haɗa kai da zumunta ba, linkan bai aikata harsha ba. Wata daula da ta kasaita, mai ɗimbin girma da sarauta, duniyan da duna tsoranta, ƙarfi da kuɗi babu kamarta, kowa ya san labarinta, ta yi can sama ƙoli da ƙarfinta, tun har jama'a na hanganta, aka duba babu alamunta, wata rana a kar aka same ta, a rugurguje duk ta gurgunta, ta hallaka ba mai hiddota, ta shuɗe sai kangayenta, da waɗansu rubuce-rubucenta, yau ƴar ƙanace sai dankinta, sai ƴan yara ke aurenta. Allah shi ne mai zamani, sarkin masani fanni-fanni, kan zai juri sai shi ya sani, shi ke iya shafe sakalani, ya halicci waɗansu da sun fi ni, Amerika Afirkan na sanki, ya karɓi rawa har da kiɗanki, wallahi ki bazzala ƙarfinki a wajen haɗaka.
Wannan haka ne, Allah ya taimaki Afirka. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, ko dai ni in koma gefe guda, Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Da rashin kai akan bar araha. Jama'a assalamu alaikum, barka da hantsi. Salihu Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin Da Rashin Tayi. Makonin da suka wuce mun tattauna ne akan sana'ar kira. To yau zamu karkare da kayan kira da yadda ake yin kira. Bari yanzu na barku da wakilarmu Madina Dauda da Malam Ilyasu Makeri domin ku ji bayani.
To ko zaka gabatar mini da cikakken sunan?
Mai magana Ilyasu Salu Abubakar, ni haihuwan wannan gari ne na Masaka, kuma wannan sana'a ita ce muka tashi muka sama gidanmu na gadin-gadin. Wanda shi ke tsohon mu ya koya mana wani mun kai mu 14 da sana'a namu na yanzu.
To menene wannan sana'ar?
Wannan sana'a shi ake ce makira. Kira shine daga cikin abin da muke kerawa, akwai garma, akwai fatanya wanda ake ce mata salama, sa'annan akwai wuka, akwai takobi, akwai kifiya, akwai misilla, akwai tarko waɗannan duk kaya ne wanda ake kare rayuwa da shi don neman abin da za shi a sha har da ma shi muna kerawa
to idan mutum na son yayi wannan sana'a me ya kamata ya tanada
to abinda idan mutum na son yayi wannan sana'a na farko shine ya zo ya koya neme masu sana'an nan ya nemi yaddan su ya koya kuma idan ya zo abin da ake fara nuna masa shine ya iya yin zuga irin taftafata idan ya iya za a koya masa yadda ake sara karfe idan ya sara kuma za a nuna masa yadda ake bugawa mai misilla gashi mai yanda za a yi wuka da shi ga yadda ake yin sa to daga nan za a ci gaba da shi har ya zamana hannunsa ya nuna zai iya yanka karfe ya bude garma don ita ce kirawa da yake babba to in ya kai ga wannan to za a mallaka masa uwar makera za a mallaka masa masaba za a mallaka masa guduma babba da karami za a mallaka masa awartaki sa'annan za a mallaka masa zuga sannan za a dauke shi a kai inda yake da burin zai zauna ya ci da wannan sana'an a je a kafa masa a yi aiki da shi tsawon na wasu watanni sannan a bar shi yana yin aikin nan ana zuwa ana duba ga cewa abin ya yi sannan a bar shi cigaba da aikin sa waɗannan shine a takaice
menene zuga
zuga shine abin da ake hura wuta da shi wanda wannan shi mun tayi mun samu ne iyaka iyaye da kakanni sai dai yanzu mun canza ba ma yin na fata muna yi ne na inji bisa yadda zamani ya zo da shi komin girman karfe za a sa shi a wurin a hura ya nuna a sare shi a dake shi a sarrafa shi duk da ake bukata sarrafa shi
to yanzu wannan zuga ta zamani waye kera ta haka
to wannan zuga ta zamani da makera da suka yi abin su domin su ne suka narke karfe suka zuba ta sa'ana suka nemi kaya na zamani abin da ya shafi hop din keke da wheeling machine suka hada kuma Allah ya ba su hikima take cibi tafiyar da wannan aikin
to yin amfani da shi yana sa ayyukan naku ya dan samu sauki ne ko yaya
eh saboda sabila da makaroyi da aka samu ba ma yin na fata yanzu mafi yawancin ma wata ba su yi zugan fata din sa'annan kuma samun wannan yafi sauki ko da baka da yaro kusa zaka cigaba da aikin ka abin ka wancan ko dole sai da yaro zai tallafa ci ya sanya muke amfani da wani ana samun sauki gurgudun hali a kansa
yanzu idan kai waɗannan misali mu ɗauka yin fatanya da sigar ma din nan yawan lokaci da kake ɗauka wajen yin su kamar kwanaki nawa
a yini akwai mai yin 40 akwai mai yin 30 akwai mai yin 20 wani iya ƙarfin sa 10 ne amma garma wanda yake ta asali wanda ake bugawa to wannan komin ƙarfin mai ƙarfi komin iyawarsa bai wuce a wuni ya kera goma ba ya ga an kure kenan amma wannan aka san wanda ke kera 40 ya gobe ma kera wani 40 din saboda saukin samun inda karfin yake da kuma kayan zamani wanda ya zo ka cigaba da shi
to na gane ka tara itace a daki wasu kuma a waje me amfanin wayannan itatuwa
wayannan itace su muke yin kototin garma da su da fatanya da gatari domin bai yiwa a yi noma sai da kototin su wasu manoma ba su iya sa kototin ba mu muke sa musu shi yasa muka tara don mu sa sai sa hada mu sayar da su
ba nan gidanka ne
gidana ne nan
na kanka
na kanka na kaina
daga kudin kira
da kudin kira na sai fili da kudin kira na gina shi
to me yasa ba a samun kuɗi da yawa kamar yadda ake da kullun unguwa ce gaba daya
yau to a sabila da gwamnati ta yi watsi da mu ba ta damu da mu ba ba ta san matsayin mu ba wanda a da mai anguwa a karan kansa ya san makeri ko waye abin da yake akwai abin da yake na majalisar sa wanda yake zuwa daga hannuwansa zuwa ga makeri wanda ya zon babu wanda manomi a da in yayi noma akwai abin da yake zuwa daga kayan gona zuwa gidan makeri wanda ya zon babu don haka sai ya zamana iya karfin mu ne ka dubara mu muke ci to kuma aiki ne wanda yake na wahala kuma yara da muka samu kawo nan mu yanzu suka yi karatu ba su damu da sana'an ba ko wanke nima abin da zai yi ne kawai tafiye yi saboda wahalar sa kuma abin da ya haifar da shi gwamnati ba ta damu da mu ba ta damu san kowa ya fumo ba shi yasa aka samu wannan matsalolin
kuna da kungiya
muna da kungiya
to me yasa ba ku bayyana kanku a gwamnati ba
mun bayyana mun sha zama da su a majalisa tun shekara kamar 5 da ya wuce kai kamar 10 ma mun kai takarda daban-daban na ganin mu gana da su nuna musu matsayin mu gashi don irin gudunmawa da muke bukata
kana da masu koyo a karkashin ka yanzu
eh ina da masu koyo a karkashin na
su nawa
ka mutum biyu
suna nan kusa
a sun tafi makaranta domin duk wanda suka zo mukan so su tashi da ilimin zamani da na addini sa'annan kuma da sana'ar amma wanda yake bukatar zai sana'ar shi yasa an muna da lokaci da yake sun je makaranta sun dawo zamu yi wannan aikin da su kuma suna makaranta yanzu
to yanzu misali a ce ni din nan da na zo ina so in yi wannan sana'a in koya nawa ya kamata in tanada
to da farko mukan dubi yanayin wanda ya zo. Akwai wanda ko sisi ne ma za ku da kansa ba, saboda ya zan ya samu sana'an, ya tsare mutuncinsa, ya tsare mutuncin anguwansa, ta mutunci addininsa. To akwai wanda kuma mukan dubi yanayin sa mu ce masa to farko za ka ba 5,000 in Allah ya kammala wurin sai maka kayan aiki da shauransu za ka ba 20,000 sa'annan mu sallame ka mu kai kai daga mai da ga maka ba.
Watanni nawa ake yi kafin a kware?
To har yanzu shi yanayin kwakwalwan dan adam ne. Akwai wanda in ya zo zai shekara, akwai wanda shekara uku ma a kansa, amma zai wuya a ce ya zo yan wata 6 ko 7 a ce ya iya kira zai sa fukar bai isa ba, amma saukin sa shine shekara guda, man da ya zo da karfin sa kenan zai yi amfani da karfin ya sarrafa karfin kuma ya kwakwalwa, amma mafi yawan sa shine zai shekara uku.
Wato aikin na karfi ne,
na jarin sa kenan karfi, domin wanda bai da karfi ba yayin sa. To in karfi babu, to karfi bai sarrafuwa. Duk da yake in yi shiga wuta yakan zamo kamar auduga, amma ana bugawa ne yana ramawa.
To ina ake samun kayan karfan wa'annan? Kamar gasu masu fadi-fadi, wasu masu fadi-fadi, wasu kuma gasu tsirara.
Wa'annan masu fadi-fadin nan mukan je kasuwa ne inda ake sai da kayayyakin gadaje da karafuna gaba daya.
A lokaci ɗaya kana tara kamar guda nawa kafin ka je ka sayar?
Eh to wani lokaci nikan iya, wato ba yana da adadi bane, adadin abin da aka zo aka saya a gida ya rage, shi nikan ɗauka an kai kasuwa. Wani kasuwa ma zai zo na riga na sai da abin a gidan, ba sai na je gidan ba. To don haka bai da wani adadi wanda nake cewa ga iyakan abin da nake ɗauka an kai kasuwa.
To wani kira za ka yi wa gwamnati a yanzu?
To kira da zan yi ma gwamnati na farko shine ta yi bakin ƙoƙarin ta lura da makira da jawarsa a jiki, domin daga cikin abin da ya jefa ƙasan cikin damuwa ke rashin damuwa da masu sana'an hannu, wadda har ya kai yanzu abin da muka dogara da kanmu a kansa yanzu yana sai fi ƙarfin arzikinmu, domin watsi da wannan. Daga cikin watsi da shi shine duk yadda mutum yake da basirarsa kama shi a wulakanta. Daga cikinmu akwai maƙeran miliga ƙwarai, akwai maƙeran garemani. To amma kama su a wulakanta ba shi ne daidai ba. Abin da yake daidai a kamo shi in ya zo a nima mashi wurin sana'a, ya zanya ba da basira nan domin a gudun wanda zai baiwa ƙasa. Kuma wa'annan wannan sana'a dariya daga cikin tarihin Najeriya wadda aka bai, kamar mutum ya tanya da nuna miki ita ce sadaukarwa, ya nuna ma Turawa wanda ake ce mata salama. To kaga tana tarihi kenan, Allah ya taimake mu.
To yanzu idan na ce ina so in ce wa mutum makeri, wa'annan abubuwa ne ya kamata a ce yana da su na aikin kera?
To inda ana so a ce ma wannan mutum makeri ne cikakkiyarsa, to wajibinsa ne na farko ya zan yana da zuga da awartaki da guduma da hamma da masaba sa'anan da kurfi. To kuma abin da yake tabbatar da makeri ne shi sai in ya sara ya sarrafa, domin ko da gadama ya hada cikin kayan ya, wato ya'yan makera, wani ya ce wani na kera, wannan ma ya ce wani na kera. To abin da ke raba gadama shine to sa dauki karfe ka sara ka zo ka kera. In ya kera muna iya gane wannan kiran ko nawa, ko da shekara 20 ne.
To nagode kwarai,
masha Allah, Allah saka rafi,
amin.
To jama'a, annan muka kawo ƙarshen firar. Sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu kawo muku wata sana'ar. A madadin baƙonmu Malam Ilyasu Makeri da wakiliyarmu Madina Dauda da Chubahiro Dedone wanda ya taimaka da sauti, ni Salu Garba ke muku fatan alheri.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana.
Magana Alhaji Ali Kirajin Gori Kishuwa, jihar Yobe, arewacin Najeriya. Yau a wannan filin namu na ra'ayi daga bakin yashi, ina kira ga sabon shugaban ƙasar Najeriya mai barkwai mai jiran gado irin Muhammadu Buhari, da kuma sabon ƴan majalisar ta ɗan majalisar tarayya da su duba sosai da sosai dangane da halin da ƙananan hukumomi suka shiga a tarayyar Najeriya tun daga 1999 zuwa 2015. Ƙananan hukumomi suna cikin wani hali na matsayi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ali Sabo Dambam, ƙaramar hukumar Dambam, jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Saƙona a yau shi ne zuwa ga 'yan uwana musulmin duniya baki da don Allah ga wata mai alfarma iya zuwa mu duka fadar don Allah da du'a'i wata kila ko Allah zai kankare mana zunuban mu mu samu zaman lafiya a ƙasa baki da wassalam.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America. Mai magana sunana Salisu Falalu daga Hilili jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina miƙa gaisuwa ta ga al'umman musulmi na jihar Sokoto da suka zo min ta aisiya ɗan uwana wanda Allah ya wasikawa Alhaji Isa Gwadabawa. Ina miƙa ta'aziyya ta kuma gwamnan jihar Sokoto da ya biyo mana ta'aziyya da suwa gaisuwa ɗan uwanmu Alhaji Isa Gwadabawa wanda Allah ya rasuwa ranar Juma'a. Ubangiji Allah shi gafarta masa, Allah ya sa ya huta.
Assalamu alaikum BOA. Mai magana Malam Bature mai wanki da guga daura unguwar Fada Babba. A yau sakona zuwa ga sabon gwamna Alhaji Aminu Bello Masari. Muna mai fatan alkhairi mu daurawa da fatan Ubangijinmu Allah ya taya shi riko kuma Allah ya kawo ci gaba a jihar Katsina da Najeriya baki daya. Assalamu alaikum BOA murya Amurka. Sako na yau zan miƙa shi zuwa ga General Muhammadu Buhari. Mu daurawa muna godewa Allah da ya bamu General Muhammadu Buhari yau ga shi ne zai shiga sabon shugaban ƙasa. Da fatan muna taya shi adda Ubangijinmu Allah ya taya shi riko.
To yanzu kuma ga Salihu Garba ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Anan Amurka, yau Amurkawa za su karrama sojojin ƙasar da suka kwanta dama. Kowace shekara ake keɓe rana ya a ita yau ta zama ranar hutu domin tunawa da mazan jiya. Yayin da wasu za su karrama waɗanda suka sadaka da rayukansu a filin daga da fareti da wasanni, wasu kuma za su yi haka ne da yin nazari da tunane mai zurfi akan irin waɗannan mutanen. Jiya Lahadi, masu hawan babura suka zagaya titunan birnin Washington DC domin su jawo hankalin jama'a akan waɗanda ake riƙe da su a gidajen kaso na cikin wasu ƙasashe da dama a duniya a matsayin fursunonin yaƙi da kuma waɗanda har yanzu sun ɓace ba a san inda suke ba. Shugaba Barack Obama ya yi amfani da jawabinsa na mako-mako ya tuna da waɗanda wannan ranar ta Memorial Day, inda ya yabawa sojoji maza da mata da suka sadaka da rayukansu domin kare ƙasarsu. Yace hutun wannan shekara tana da ma'ana matuƙa domin ita ce shine hutun farko tunda aka kawo ƙarshen yaƙin Afghanistan. An fara irin wannan bikin ne a shekarar 1868 a makabartar Arlington a shekaru uku bayan kawo ƙarshen yaƙin basasar ƙasar da ya laƙumi rayuka 600,000.
To a gaishe ka masu saurare, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Salihu Garba wanda ya taya ni gabatarwa da CD wanda ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.